This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Baba da kani labarai.
To Baballe, masu zaɓe a Amurka za su kada kuri'a gobe Talata su zaɓi sabon shugaban ƙasa. Kuri'un jin ra'ayoyi da ya nuna cewa Donald Trump da Kamala Harris suna kankanka a wannan takara. Isra'ila ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinawa ba da zarar sabuwar dokar Isra'ilan ta fara aiki a farkon sabuwar shekara. Kanan ministar harkokin wajen ƙasar Jamus ta bayyana aniyar ƙasar ta ta taimaka wa ƙasar Ukraine a yayin da take ziyara a birnin Kyiv yau Litinin.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu kan babban zaben Amurka da za a gudanar a gobe Talata.
Dole ne 'yan Najeriya su yi fatan zaɓi na ƙwarai tsakanin su biyu 'yan takarar na Amerika. Domin babu shakka, ita Amerika tana tasiri ga siyasa musamman ta Najeriya.
Bayan nan kuma za ku ji cewa masana tattalin arziki a Afirka sun ce har yanzu ba su ji komai daga bakin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa Amurka ba.
Mun mai da hankali kan kamfe da ake yi na zaɓe tsakanin Kamala Harris da shi Donald Trump. Bamu ga cewa sun fito da wani kuduri mai kyau da cewa in sun lashe zaɓe ga irin gudunmuwa da za su ba nahiyar Afirka ba.
To muna tafa da wasu rahotannin da ma waɗannan. Sai kuma ku yi mana aikin gafara, yau ba za mu samu damar kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam ba. Maimakon haka za mu kawo muku rahotanni kan zaɓen Amurka. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Masu zaɓe a Amurka za su kada ƙuri'a a gobe Talata su zaɓi sabon shugaban ƙasa. Ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna 'yan takara Donald Trump da Kamala Harris suna kankanka a wannan takarar. Kamala Harris ta yi amfani da kwanakin ƙarshe na yaƙin neman zaɓenta a jihar Michigan, ɗaya daga cikin jihohi mafiya tasiri, tana kuma haɗuwa da masu zaɓe a jihar Detroit a wuraren cin abinci. Da take jawabi a wani cocin yankin, inda ta ce masu zaɓe daga shiyar Democrat suna karɓan masu kada ƙuri'a daga shiyar Republican masu neman sauya sheƙa.
I see a nation determined to turn the page on hatred and division.
Tace naga kasar da ta himmantu da kaucewa batun kiyayya da rarrabuwan kawuna, kana ta bude sabon babi. A lokacin tafiye-tafiye na, naga Amurkawa daga jihohi da ake kallo na Republican ne suna shirin kafa tarihi su karkatar da hankali zuwa ga adalci. Shima Donald Trump ya gudanar da yaƙin neman zaɓensa ne a jihar North Carolina, ɗaya daga cikin jihohi mafiya tasiri, inda yake faɗa wa magoya bayansa cewa ya yi imani zai yi nasara a gobe Talata.
We have a big, a beautiful lead. All we have to do, Mike,
ya ce saboda mun shige gaba da rata mai girma kuma mai kyau, abinda ya kamata mu yi, Mike, abinda ya kamata mu yi shi ne mu fita gobe Talata mu yi zaɓe mu kuma yi zaɓe. A yau Litinin ne ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wato ta sanar mata a hukumance ba za ta ba da adadin kai ga hukumar majalisar mai kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinawa ba da zarar sabuwar dokar Isra'ila ta fara aiki a farkon sabuwar shekara. Wannan matakin na zuwa ne dai bayan da Majalisar Dokokin Isra'ila ta tabbatarwa da wata dokar da ta yanke hulɗa da hukumar, kana ta haramta mata gudanar da ayyuka a Isra'ila. Duk da tarin shaida da muka gabatarwa Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tabbatar da yanda Hamas ke amfani da wannan hukumar wurin tafkata asa, Majalisar ba ta ɗauki wani mataki ba, a cewar wata sanarwa da jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya sanya wa hannu. Isra'ila ta sha sukar hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinawa da kuma zarginta a hannu a harin da aka kai a ranar 7 ga watan Oktoba akan Isra'ila shekarar 2023. Isra'ila ta ba da shaida kalilan ne akan wannan zargi da take yi. Kanin shugaban hukumar Philip Lazzarani ya faɗa a makon da ya gabata cewa hukumar bata samu martani daga Isra'ila ba a lokacin da aka nemi ƙarin bayani daga gare ta.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Gobe Talata ne za a gudanar da babban zaben ƙasa a Amurka, kuma kawo yanzu hankulan ƙasashen duniya daban-daban sun koma kan zaben, ciki har da 'yan Najeriya waɗanda ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan zaben. Wakilinmu da yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan.
Kawo yanzu dai za a iya cewa hankula sun karkata a sassa daban-daban na duniya kan zaben shugaban kasar Amurka da zai gudana ranar Talata. Su ma 'yan Najeriya da dama ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu kan zaben na shugaban kasar ta Amurka.
My name is Barivuli Apo. The American election tomorrow is an election that everybody is expecting that. A remodel.
Wannan yana cewa ne sunana Bari Bule, yace dangane da zaben shugaban kasar Amurka da zai gudana ranar Talata, zabe ne wanda muke tsammanin zai kasance zakaran gwajin dafi domin muna kallon kasar Amurka abin koyi a siyasance, inda ake daukar duk wani shugaba a kasar ta Amurka tamkar shugaban duniya ne. Saboda haka mu a Najeriya muna fatar za a yi zaben ta yadda zai zama darasi ga kasashe masu tasowa, musamman irin su Najeriya. Kuma ina cikin masu ra'ayin cewa idan kasar ta Amurka bata yi zaɓe bisa turba ba ta demokuraɗiyya, to labudda duniya za ta shiga cikin haɗari.
We don't have the kind of lookout for a correct democratic process. All of us are going to borrow from them.
Shi ma wani ɗan yankin na Niger Delta ya ce,
General election that we holding at the United States of America tomorrow speaks volume. In many respects. Now,
yana cewa ne sunana Kenneth Kubani, yace babban zaben kasar Amurka da zai gudana a gobe Talata lamari ne da ke cike da abubuwa da dama, musamman waɗanda suka faru a tarihin siyasar Amurka, musamman yadda Donald Trump ya sha kalubalen shari'a. Kuma kawo yanzu ina son in tabbatar maka da cewa a baya yunkurin da aka yi na halaka Donald Trump da mai bibiyar siyasar Amurka, ya san Allah ne kadai ya kaddari Donald Trump yin takarar shugabancin Amurka da muni a Afirka, da yanzu mun fara kashe junanmu. Mu dai fatar mu anan shine a zabi shugaban kasar a Amurka wanda zai kawo ci gaba a kasashen Afirka, musamman abinda ke addaban mu da bangaren tsaro da tattalin arziki.
Now God touching the hearts of leaders, then they make a good use of it for the benefit of all.
Sunana Professor Muhammad Aminu Mode daga Sokoto. Shi dai wannan zabe hakika babban zabe ne ga duniya gaba daya, domin Amerika tana gudanar da ayyukanta da abubuwanta a matsayin kamar shugabar duniya. To waɗannan matsaloli babu shakka dole ne 'yan Najeriya su yi fatan zaɓi na ƙwarai tsakanin su biyu 'yan takarar na Amerika. Domin babu shakka ita Amerika tana tasiri ga siyasa musamman ta Najeriya. Trump ne ya taɓa mulkin Amerika shekara huɗu. Kamala Harris tana nan a halin yanzu ita ce mataimakiyar Biden. Don haka a kowannen su yayi an gani. Saura da ni ya rage ga Amerikawa ga su zaɓe wanda suke ganin shi zai kawo musu alfanu. Mu da fatanmu wanda zai kawo mana alfanu ƙasarmu Najeriya game da tsaro, tattalin arziki da cin hanci da rashawa.
Alhaji Sule Lamido, tsohon gwamnan jihar Jigawa, shi ma dangane da zaben na ƙasar Amurka ya ce,
ra'ayin Trump ra'ayin wani ke mai tsawon gaske, ra'ayin mazanjiya na kawo na ƙin jinsin bakar fata. Bakin baki na rena mutum a matsayin ɗan adam, da kuma duka wani abin da ka cewa shi a Amerika kaza fa kaza kaza kaza. Saboda haka wani rena sannan kamar na irin na farar fata mai ganta ita saboda kowa, wani rena zai saba da sannan Afirka. To magana shi ne, kusan magana shi ne duk Afirika bai so zai zo yi mulki a ganin cewa bakar fata bai isa ba ko ba son baki ba. So haka ne kaga ita wannan kamar har ta fi dama dama wannan, amma a ra'ayin ɗan ƙasa ba a matsayin gwamnati. Amma dai magana shi ne wannan kujerar wajen Amerika. Wasu ke so zaɓa wannan ra'ayin su ne, yake su ne.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Ministar harkokin wajen ƙasar Jamus ana Lena Baerbock ta bayyana aniyar ƙasarta ta taimakawa Ukraine a yayin da ta kai ziyara a birnin Kyiv yau Litinin, inda za ta gana da shugabannin Ukraine. Baerbock ta ce Ukraine na bukatar taimako a wannan lokaci da take fuskantar farmaki ta sama daga kasar Russia, yayin da ake shirin shiga lokacin sanyi da kuma karin barazana na taimakon soji da kuriya ta arewa take baiwa Russia. Za mu tunkari wannan zalunci da gudunmuwar jin kai da kuma taimako, saboda al'umman Ukraine sun tsira daga wannan sanyin, ba ma hakan kadai ba, kasar ma ta tsira baki daya, saboda muna kare, wato kasar tana kare mana walwalan mu ne na baki dayan nahiyar Turai, inji Baerbock. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗa yau Litinin cewa rundunar tsaron sararin samaniyar ta sun kakkaɓo jirgi mara matuƙi 50 a cikin 80 da sojojin Rasha suka harba a cikin dare, inda suka auna wurare da dama a faɗin ƙasar. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa yau Litinin cewa ta harbe jirgi mara matuƙi guda na Ukraine a yankin Belgrade da ke kan iyakar Rasha da Ukraine ɗin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da ƙasar Amurka ke shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa gobe Talata 5 ga watan Nuwamba 2024, sauran ƙasashen duniya na sa ido sosai, har da ƙasar Ghana. Sakamakon wannan zaben, kasancewa Amurka babbar abokiyar kawance ce ga Ghana ta fannoni daban-daban da suka hada da kasuwanci, zuba hannun jari da tsaro, zai yi tasiri ga kasar Ghana. Ga rahoton da wakilin Idris Abdullah Bakwai ya aiko mana.
Dangantakar tattalin arziki tsakanin Ghana da Amurka na da fadin gaske. Ghana na cin gajiyar tsarin kasuwanci tsakanin Afirka da Amurka na AGOA, wacce ke ba da damar shiga kasuwannin Amurka ba tare da haraji ba ga wasu kayayyakin Afirka. Har ila yau, Amurka na ɗaya daga cikin manyan abokan hulɗar kasuwanci na Ghana, inda cinikayyar ƙasashen biyu ya haura sama da dala biliyan 2 a shekarar 2022. Sai dai duk da haka, masanin tattalin arzikin ƙasa Hamza Tijjani ya ce Ghana ba ta ji wasu manufofin da su gaba da taimakawa tattalin arzikinta daga 'yan takarar shugaban ƙasa na Amurka guda biyu.
Duk lokacin da ƙasar Amurka za ta yi zaɓe na fidda shugaban ƙasa da sauran hukumomi na gwamnati, Ghana da sauran ƙasashen Afirka suna shuraro su ga al'amarin za ta kasance. Lura da irin alaka mai kyau da ke tsakanin Amurka da ƙasashen nahiyar Afirka. Mun mai da hankali kan kamfe da ake yi na zaɓe tsakanin Kamala Harris da shi Donald Trump. Bamu ga cewa sun fito da wani kuduri mai kyau da cewa in sun lashe zabe ga irin gudunmuwa da za su ba nahiyar Afirka ba. Babu shakka kaga cewa zabe da za a yi mutan Ghana ba su sa ido sosai kamar yadda da aka saba sa ido kai ba.
Ghana na da dimbin ɗan asalin ƙasar da ke zaune a Amurka, wanda sakamakon zaben zai shafi rayuwarsu. Haka kuma batun amincewa da auren jinsi ke da muhimmanci. Bangaren da babban sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti kuma sani kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, Isa Abdulsalam ya yi duba a kai kenan.
To, 'yan takarar bai kowaye ya yi nasara, akwai nashi nasaba ma gwamnati na Ghana ko kuma ci Afirka in general. Yau a gwamnatin Democrats da suke rule, wanda ke suna masawa a yi ba 'yan Madugu da 'yan Luwadi dama, musamman ƙasar Ghana. Da Kamala Harris ta zo ƙasar Ghana ta bace mana ya kamata mu ba kowa 'yancin shi abin da yake so ya yi, in dai wannan abin nan ya dace rayuwar mai shi kuma bai take dukan ƙasar Ghana ba. To, muna ganin kamar in suka samu ƙarfi suka yi gwamnati, to wannan abin gannan da su masama ƙasar Ghana ne, ƙasar Ghana ta yadda da yake wurin tattalin arziki suna cikin wanda suke ba Ghana gudunmuwa. Amma ka duba irin Republicans, matsala guda cikin shi ne, muna ganin suka zo 'yan ƙasar Ghana da ke fatan shiga Amerika, wanda suke ganin suna bin wani hanyar shiga Amerika, suna ganin da a rage an ba da restrictions wurin karɓo immigrant a cikin ƙasar Amerika. Akwai kuma abin da ke nan shi ne, ginin na mace kuma wurin ya kara ba ƙasar Afirka kuma ƙarfin gwiwa, kamar ya kamata kuma a ba mace kuma dama.
Ghana dai kamar sauran kasashen Afirka na kallon zaben da burin ganin yadda Amurka za ta yi hulɗa da Afirka karkashin sabuwar gwamnati. Batutuwa irin su kasuwanci, tsaro da taimakon rayuwar ƙasa na da matukar muhimmanci. Irbad Ibrahim, masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, ya ce
Trump ya taba zama shugaban ƙasa. Zaman shi shugaban ƙasa kuma matan shi ya turo nan ta kawo ziyara. Shi da kanshi bai taba kawo jiki a Afirka ba, kuma labarin Afirka yanzu ita China ta kawo jiki China da Russia baki daya, har aka samu ma kasashe uku ne ECOWAS, Burkina da Niger da Mali sun ce ba sa son su dawo ECOWAS kuma. To shi Donald Trump dinna ga zaman shi shugaban kasa yayi samun wani tasiri kan irin walwala da ita China ke samu hasatan a Afirka. Maita Kamala Harris fatin ta watakila za sa sasanta da China kan lamuran kasuwanci da sauransu.
Hakika ana sa ido sosai kan zaben Amurka a Ghana saboda gagarumin alakar da ke tsakanin kasashen biyu. Sakamakon zaben zai tasiri ga harkokin kasuwanci, tsaro da rayuwar al'ummar ta da ke zaune a Amurka. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla Bago da wannan rahoton. Daga Ghana kuma bari mu je jamhuriyar Niger, inda suma mutanen kasar ke bayyana ra'ayoyinsu kan zaben Amurka. Hamid Mahmud Gareka.
Yayin da lokacin zaben shugaban kasar Amerika ke ƙara karatawa, al'umma a Niger musamman na arewacin kasar na kallon zaben a matsayin fafatawa ce mafi zafi tsakanin ƴar takarar Democrat Kamala Harris da kuma tsohon shugaban kasa Donald Trump. Mani amma wani mazaunin Agadez ya bayyana yadda yake kallon zaben.
Wannan zabe na Amerika da muke za a yi, an yi zaben da ba a taba yin zafin shi, bai taba yin zafi ba a Amerika kamar wanga zabe. Wanga zabe za a ba duniya mamaki sosai. Kenan mu ko yanzu zaman da ake duniya da take ciki ba a da aiki sai yaƙe-yaƙe, mun fi son mai sassabci di irin yadda yake.
Al'ummar dai na kallon zaben a matsayin mafi tasiri a duniya saboda mahimmancin da kasar Amurka ke da shi a doron ƙasa. Don haka idan shugaban ya so a samu zaman lafiya a duniya, to za a samu a cewar Malam Sanusi.
Yadda muka ga kasashen duniya sun karkatar da madubin hangen su kacho kam ga zaben ƙasa Amurka, ya ƙara gaskata mana cewa Amurka uwa ce a duniyar nan, musamman ma a fannin demokradiya. Kuma ni fatan da nake da shi a kai ga 'yan takarkaru biyun da ke zawarcin kujerar shugabancin ƙasar ta Amurka shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da nasara ga wanda zai zamo wa Amurkawa da ma duniya baki ɗayan ta alheri, ta yadda duniya za ta samu zaman lafiya, nishadi da walwala. Duba da cewa duk wani rikici da duniyar nan ta muke fuskanta, idan za a yi duba cikin tsanaki sai an ga hannun Amurka dumu-dumu a cikinsa.
Jama'a da dama dai na kallon zaben na da matukar tasiri kan makomar nahiyar Afirka, wacce ake kallo a matsayin nahiyar mafi ɗimbin matsaloli kama daga koma bayan tattalin arziki, taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiya da kuma matsalolin tsaro da ke addabar da yawa daga cikin ƙasashen. Jama'ar na da yaƙinin duk wanda ya ci zaben zai tallafa wa ƙasar Nijar a yaƙi da ta'addanci, in ji Tsoho Alasan.
Muna kallon zaben Amurka mafi tasiri ga Afirka. Duk wanda Allah ya ba tsakanin ɗan takara guda biyu, muna kyautata zato za su tallafa mana mayaƙi ta'addanci da ababen more rayuwa da kasa tattalin arziki. Don haka wanga zaɓe munan ɗan Niger mazauna Agadez, muna kallon wanga zaɓen wanda babu irin shi a duniya.
Jihar Agadez ce da ke kan gaba a cikin jihohin Niger wajen samun tallafin Amurka ta ɓangarori da dama. Don haka al'umma ke kallon Amurka muhimmiyar abokiyar hulɗa ce a gare su, musamman a ɓangaren taimakon raya ƙasa. Muhammad Abubakar, wani mazaunin jihar Agadez ne, ya bayyana yadda suke kallon wannan zaben.
Zaben Amurka tsakanin ɗan takarar guda biyu, ita Amurka da kanta abin da suke nema, abin da ke gyara ta, ta yi kinta shiga. Domin na Afirka musamman mu na ƙasar musamman Nijar, mu abin da kuma ta kanta cikin ƴan takarar ga wane ne wanda in ya hau mu ma ƙasar mu ga su jin jarin hulɗa da Amurka. Mu shi ne gurin, muna fata duk wanda za a hawa wanda yake ita ƙasar musamman Nijar za su samu amfani da gare shi. A hulɗa mai daɗewa wadda yake suka amfani a cikin ƙasar mu kuwa. Tunda mu abin da za mu ma abin da za mu duba, mu duba menene wanda yake shi ne in ya hau ƙasar mu za ta samu wani alheri, za a samu wasu kofi wanda su huɗa na alheri, wanda hau dukkan wajiya ce Amurka ce a gaban. Sai ke nan mu ma wane ne wanda yake mana tsammanin za a zamantuwa mai sauƙin kai wanda za a fuskanto ƙasar mu, kuma ba wuce ƙasar mu wanda za a fuskanto Afirka dukanta.
Da yawa daga cikin al'umma a yankin kudu da hamadar Sahara na kallon zaɓa a matsayin babu wani gagarumin sauyi da za a samu tsakanin duk wanda ya samu nasarar lashe zaben tsakanin Kamala Harris da Donald Trump. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid Mahmud, yayin da ya rage ƙasa da sa'o'i 24 a buɗe rumfunan zaɓe a nan Amurka, babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tattauna mana da wani ɗan Najeriya mazaunin Amurka mai fashin baƙi da zamantakewa, Aminu Yakubu Lame, kan babban zaɓen Amurka, inda ta fara da tambayar sa abubuwa uku da suka bambanta takarar jam'iyyar Democrat da Republican a wannan zaɓen, sai ya ce.
To na farko abin da zan ce shine maganar sharin abubuwan haihuwa da yin ciki da shauransu na mata.
So jam'iyyar Democrat sun ce na Republican suka ce me?
Da wannan doka ne ai, mata suna da ƴanci su yi abin da suke so. To da Donald Trump ya shiga, sai ya zama da cewa ya naɗa wato manya-manyan alƙalai na tarayya wanda dama ra'ayinsu kenan su shiga don su wuce wannan shirin.
To na biyu.
Na biyu shi ne abin da zan ce watakila wato sha'anin watalin arzikin ƙasa. Tunda ita shirin Kamala Harris za ta yanke haraji musamman na ma'aikata da kuma wanda ƙarfin su bai kai abin nan ba. Za ta kuma ba da kamar masu wanda suke so sai gida na farko. Akwai kuɗin da ake biya wanda za su irin na farko ɗin wanda ta ce za ta ba mutane har ina ji 25,000 wanda suka za su fara sayan gidansu na farko. Tana maganan kamar kuma wato ‘yan baƙaƙe kamar wato wanda za a yafe musu bashin da suke bi wanda suka bashin kuɗi ko su fara kasuwanci. Kamar yadda da ita da Biden suka yafe wanda suka je makaranta suka karɓi bashin kuɗi suka je makaranta suna biya.
To sai su jam'iyyar Republican suka ce mai dangane da wannan batu. Su kuma ina tasu matsayar.
Republicans ba sa so, amma kuma shirin Republicans shine za su dauki haraji wa masu wato kashi ɗaya kusan kashi ɗaya na America wanda suka fi kowa yin kuɗi kamar su Elon Musk. Za su yanke musu sanar suna biyan haraji da yawa to kuma saboda kuma su daman Republicans an san su da bin bayan wato masu kuɗi ne. Duka dai da Republicans da Democrats suna da masu kuɗi tunda masu kuɗin su suke goyon bayan su yawanci. Amma kuma wanda wato sha'anin wajen wato haraji da shauransu Republicans sun fi sanyi-sanyi da masu kuɗi. Su kuma Democrats suna so su masu kuɗi su bala wato su biya haraji. Da yawa fiye da wanda suke biya yanzu.
Abin da uku da ya bambanta waɗannan 'yan takara.
To, na ukun gaskiya shine kawai kamar wato sirrinsu yadda kamar 'yan gudun hijira, kamar masu zuwa daga Mexico da shauransu haka. Wanda suka zo ƙasar nan suka zauna a ra'ayin zaman su ya ƙare, ra'ayi ne kenan nace ko term nasu ya ƙare. Suna zaune wato ba bisa wa'adin zaman su ba bisa doka ba. Tunda wajen akwai miliyoyi kamar daman Trump yana cewa kin zuwansu da ya fara gina katanga tsakanin Mexico da Texas. To duk irin wannan da cewa yana hawa zai fara tattara mutane da suke zuwa nan sun wuce wajensu ya fitar da su ko kuma sun shigo ba kan ka'ida ba ya fitar da su. Wanda watakila kawai zance ne tunda in kika ga suka ɗebe masu musu noma da shauransu a gonakinsu da shauransu duk irin wannan mutane ne. America ba shi irin wannan aiki.
Mene Kamala Harris take matsayinta a game da wannan?
Kamala Harris matsayinta shine cewa a samo hanya yadda na farko za a yadda suke shigowa din a kafa doka a samu ma'aikata tsaro da shauransu. Sannan kuma wanda suke nan din a samu musu hanyar da za su bi su samu har su samu takardun zaman su na zaman dandindin a kasar su zama 'yan kasa.
Aminu Yakubu Lami kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu. A zaben shugaban ƙasa Amurka ba wai samun mafi yawan ƙuri'u ke da muhimmanci ba, a'a, muhimmin abu shine lashe mafi yawan ƙuri'un gundumomin zaɓe wato Electoral College da kowace jiha take da gwargwadon adadin nata. Ga yadda tsarin yake.
Bayan kowace jam'iyya ta fidda ɗan takararta na kujerar shugaban ƙasa, shi kuma ɗan takarar zai zaɓi wanda zai zama mataimakinsa a babban zaɓe. Daga nan sai kwamitocin yakin neman zaɓe su tashi haikan wajen yin kamfe don shirye-shiryen zaben ƙarshe da za a yi ranar 5 ga watan Nuwamba, wato Talata farko a watan Nuwamba. A ranar zaben, waɗanda suka yi rajistar zaɓe za su nufi rumfunan zaben su domin zaɓar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyarsu. Tsarin wakilai na kwalejin zaɓe shike tantance makomar zaben shugaban ƙasar Amurka. Kwalejin zaben ta kunshi wakilai da aka nada bisa ga sakamakon zabe a kowace jiha. Jihohin da ke da jama'a da yawa sun fi yawan wakilan zabe, yayin da jihohin da ba su da jama'a sosai ba su da wakilai masu yawa. Don lashe zaben shugaban ƙasa, ya zama wajibi ɗan takara ya samu rinjaye ko kuma ya samu ƙuri'un wakilan zabe guda 270. Daga nan sai wakilan zaben su kada tasu kura'ar kusan wata ɗaya daga baya. Amma sabon shugaban ba zai fara aiki a hukumance ba har sai an rantsar da shi a ƙarshen watan Janairu.
A gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga wannan sakon.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka.
An
haka ne a ranar 5 ga watan Nuwamba Amurkawa za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen a lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-202 4-5-6-9 inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashen Hausa na murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email.
Za mu fara ne da sakon Sani mai lenge-lenge Yalwa Yawuri mai cewa Allah ya sa matakin da mambobi 8 na kungiyar kasashe masu fitar da man fetur suka dauka na tsawaita wa'adin rage yawan mai da suke samarwa da wata guda matakin ya kasance alheri ga duniya baki daya. Sai kuma sakon Sama'il Agnes Malam Fatori mazaunin Difa Jamhuriyar Niger mai cewa baya ga kiraye-kiraye da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su Amnesty International suka yi, ina kira ga mai girma shugaban ƙasarmu ta Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu cewa ya kamata a saki waɗannan ƙananan yara sama da 100 waɗanda ake tuhumarsu da laifin cin amanar ƙasa waɗanda suka ɗaga tutar ƙasar Rasha a lokacin yin zanga-zangar tsadar rayuwa a ƙasarmu Najeriya. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Umar Foreba Gashuwa da Adam Gashuwa masu cewa fatan alheri ga BOA Hausa. Mutanen Arewa, wallahi kun ji kunya, abinda bai shafe ku ba sai ku yi ta a kai, amma yau ji yadda ake musguna ma yara kun yi tsit rawaye kawai, Allah dai ya kyauta. Su kuwa Adamu Hamza Daura da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa cha suke salamun sashen Hausa na muryar Amurka. A yau mun shigo wannan filin ne mai albarka domin mu nuna jin daɗinmu a kan faɗuwa zaɓen da jam'iyya mai mulki a jihar Abia ta yi wato Leba. Haƙiƙanin gaskiya babban abin farin ciki ne da rasa dukkanin kujerun ƙananan hukumomi da ta yi, kuma dama haka muke so a rinƙa yi a kowace jiha.
A gaida Ibrahim, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a taƙaice.
Wani taron jama'a da suka tsira daga mummunan ambaliyar ruwan sama a ƙasar Spain kuma suke cike da fushi sun yi ta jifarar sarkin Spain Philip na 6 da jami'an gwamnati da laka waɗanda suke musu ihu a lokacin da suka kai ziyara ta farko a garuruwan da ambaliyar ta fi ɓarna. Ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar Spain ta ce sai da aka ɗauke Prime Minister na Spain Pedro Sanchez daga wurin lokacin da tawagar jami'ai suka yi rangadi a wasu tituna da laka suka dabaibaye a Porta inda sama da mutane 60 suka mutu. 'Yan sanda sun yi kokarin tura ɗimbin mutanen waɗanda suke jifa da laka kana suna cira shobal da wato a sama. Sarauniya Leticia da shugaban yankin Valencia Carlo Mazon suna cikin tawagar, an ga kuma laka a hannun wato a jikin hannun sarauniyar yayin da take magana da mata. Yayin ganawa sa da ma'aikatan agaji Sarki Philip ya ce wajibi ne mu ɗauki mataki akan wannan fushi da jama'a suka yi. Ya ƙara da cewa ya kamata mu ba su ƙwarin gwiwa mu yi aikin agajin gaggawa, amma kuma mu ba su ƙwarin gwiwa da tabbaci cewa ƙasar baki ɗaya na nan tare da su. Na yi imani da hakan, wannan batu ba na yaudara ba ne, yana cewa haka na fahimci kuma hakan ne zai tabbata za a taimaka musu a yi nasara.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai da ta daidaita mana sauti ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.